domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala bayanai ne kan muhimmancin zuba jari ta hanyar kafa bankuna a Arewa, da aka yi nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa, wato Bank of the North. Shi kuma mai bishara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi ne don dawo da zaman lafiya da Arewa ta ci moriyarsa a tarihi.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Da farko ga tsohon akanta Yariman Muri Alhaji Isa Tafi da Mafindi da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna a Arewa kamar yadda ya faro bayanai a makon jiya.
Kowane kasuwanci dan adam ne ke zama da kunyansa ya fidda shi. Don kungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin kungiyar nan kamar gwamnoni 19 na Arewa. Za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin. Ba za su sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba shi ya kashe bankin Arewa ba. Bankin Arewa nan tana da assets ya fi wanda First Bank take da shi yawa a Najeriya a Arewa. Ba garin da bankin Arewa bai da gini, ba garin da bai da plot, amma ɗan Peters kuɗi ɗan kankane aka saya aka mallaki wannan. Dubi headquarters na bankin Arewa a Kano. Wani banki ne yake da wannan headquarters a Lagos ko Ibadan ko Enugu yake da wannan gini wanda aka sayarwa wani ko wasu? Haba mutar sai a kanmu.
Alhaji Isa, akwai irin bankunan da zamu ce na haɗin kan al'umma na noma da sauransu, su ma ina jin watakila akwai waɗannan irin su a yankin Arewa.
Eto duk dai banki ne, in kace banki yanzu yadda yayamu Mutallab da irin suka yi jais, mai zai hana mu yin irin wannan bankuna? Ko masu sayar da kosai, masu sayar da wake, masu sayar da gida a Dawanau za su haɗu su da banki ya biya bukatunsu? Masu sayar da kifi a Daura, masu sayar da kifi a Kebbi, Baga da sauransu za su yafi da banki? A taru a mai da hankali wuri ɗaya ne. Dalili ya zo yanzu an taɓa mu, mun ji lallai dalilin da ya zo. Kai lokacin da muke tashi akwai abu da muke gani ana yi a Kamaru, ana kiransa cattle bank, inda duk mai son sayar da saniya zai kawo bujuminsa, sai a dubi bujumin a ce wannan bujumin yau kana son ka sayar da shi nawa, a ce naira 20,000, a wannan in ya je kasuwa ba za ka sami 10,000 ba, kana bukatar 20,000, a ce to sace a nan sai a baka 20,000. Sai a kama shiyar da wannan saniyan da abincin da ya kamata da magungunan da ya kamata, ana masa wanka, ana har kafin wata uku saniyan nan darajarsa ya kai 60,000, kaga sai a kai shi kasuwa a sayar shi 60,000, kai already ka karbi 20,000, kaga darajar saniyan nan yana da 40,000 kuma. Ko ba haka ba, kuɗin da aka biya a jikin saniyan nan 20,000, sauran ƙarin 20,000 kuma ku sake rabawa da kai da wanda ya kiwata saniyan nan. Kaga ba wani mai faduwa, ba wani mai riba, amma duk mun ya da su, mun ɗauki sanda muna kiwon shanunanmu, muna gararan ba laifin kowa ba ne ya cewa ba Fulatani ya yi kaza ya yi kaza. Mu da kanmu mu muke da hikima, mu za a haifa da dukiya awan da aka haife ka. Ana haihuwanka kana da millions nawa, saboda za a baka shaniya wajen 60-70 da aka haife ka, amma baka da ɗakin kwana, baka da gida, baka da makaranta, baka da asibiti, har yau ma gaba ɗaya dukiyar naka ba zai bai da amfani. To a koma a samu yadda za a shimfiɗa wannan cattle bank ɗin, a sami yadda za a shimfiɗa wuraren kiwo. Yanzu na da nake magana a gona na a nan Jikoi a Abuja, ina da ciyawa iri-iri ya kai iri 6. Akwai wanda saniya in ta ci wannan ciyawa ba za ta yi wata uku ba za ta baka riban da za ka ga mamaki. Kwanan nan na ji gwamnan Cross River yana yaban burgu wanda Allah ya mana birjik yana nan a Taraba, amma shi aje kawo shi daga Cambodia, muna da ita a Taraba. Shi ne ciyawan da ya sa duk shanu kaga suke gangarowa zuwa Taraba da Benue su je su shiga sababi, saboda ba samu gwamnatoci da za su lura da su su shimfiɗa yadda za a tafiyar da kiwo na mutunci a wannan wuraren ba. muna son duk wanda yake zai zama shugaban kasa ya dauki kiwo da nama sana'a kudin da yake ciki yafi mai yafi crude oil nan da muke wahala akai don ba mu da ilmin sarrafa mai a muna da ilmin sarrafa saniya dan abu kadan kawai za a yi a sami zaman lafiya na fadace fadace a sami zaman lafiya na ya ga juna a sami nama kai ba a jikin saniya a mayanka da ba abin da muke yarwa har jinin muna sarrafa shi har kashin muna sarrafa shi fata dukiya ne dukiyar wanda Allah ya kawo mana kada mu dauke shi kaman ba karatu bane a'a mu dauke shi ba iftila'i wahala bane a'a karatu ne Allah ya kawo mana mu sarrafa kanmu wallahi za mu saki tashi arewa ba za ta mutu ba
mun gode yarima mori Malami addinin Krista mai bishara Pastor Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi don dawar da zaman lafiya irin na tarihi a yankin Arewa. Pastor Abu ya nuna cewa abu ne mai sauki a samu dawar da salamar, matukar dai aka rika girmama juna da bin matakan da suka dace.
Ko a gwamnatin nan mun rubuta tsari wajen kashi uku yadda za a kawo zaman lafiya amma ko guda daya bai amfani da ita ba. Babban abin ka san Najeriya kasa ce wanda addini ta riga ta shiga zukatan mutane. Krista yana doka kan shi ya mafi wanda ya mafi ba Yahudi. Musulmi yana doka shi ma ya fi wanda yake a Saudi Arabia. Saboda haka abinda zai kawo zaman lafiya na farko gwamnati kuma ba za ta iya ta ce ta kawo zaman lafiya ba. Babban abinda gwamnati ta iya ta shi ne ta kafa Ministry na Religious Affairs wanda ta ba Musulmi Special Senior Spiritual Advisor Krista da a ba su yanci su koma ga grassroots na waɗannan addinai a haɗa su a su da su. Ba gwamnati ba su da su su zauna su duba kansu su duba lafiyar kasar nan su duba gaban kasar su duba baya to babban abin da zai kawo zaman lafiya shine kowa da kowa ya zauna an bincika menene wani ya saba wani ya kaza a yafi ma juna a dawo ba magana ce wani kaza a wani ya tuce a sai mun gafata ma juna babban magana kenan
naga ka sa dole kamar sai gwamnati ma ta shigo cikin lamarin
eh gwamnati nata za ta goyi bayan waɗannan mutanen wato waɗannan special advisor zai su kafa committee ko mutum bakwai bakwai ko a krista ko a musulmi a kira manyan manyan addinai nan a zauna da su bayan mun an zauna mun zauna mun yadda da junanmu mu ne fa wa'azin da na faɗi a coci shine kuwa zai doka abinda muliman ya faɗa huduban da shi za a doka to idan mun canja rayuwar maganganunmu wato wa'azinmu muna wa'azin zaman lafiya da kauna da rashin bambanci da sauransu na gaya maka nan da wata biyu zaka ga Najeriya ta warke
wato duk kalubalen ma akwai matsalar yadda wasu suke yin wa'azi ko suke faɗan maganganun da ba na zaman lafiya ba
ai babban matsalan a kasar shine wani zai ce ai ni kaza ne ba na zo ba kai ku yarda da wani wani shi krista ne wani shi musulmi ne ai wani fulani ne ai wani kaza kaza ai duk wannan maganganun idan ba mun zubar da su ba bana mu samu zaman lafiya ba sai mun zubar da waɗannan wani ya ce ai ni ba zan yi bi ai fulani suna kashe mu ai kaza ba fulani bane kowanne kabila akwai marasa adalci a ciki kowanne kabila akwai mugaye a ciki kowanne kabila akwai masu kyau a ciki saboda haka abin da yake farko shine dole sai mun canja wa'azin da muke shine ka zama lafiya
wannan ya nuna in an bi wannan tsarin ɗan Arewa duk za su dawo su zama ƴan uwan juna wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan ba tare da nuna wani bambanci ba
yes idan Allah ya yarda inda maganan Arewa ne an riga an gama sulhu ta zo Arewa ji duk wani wanda yake maganan Arewa Arewa nan fa ita ce zaman lafiyar Najeriya kuma Allah ya yarda Arewa ta dinku kenan tunda su da tawon Arewa su riga sun nuna cewa ga abin da ya kamata wallahi muna goyen bayan su domin me duk wanda ya bi ubansa ya biya da ubansa to yana da albarka mu kuma albarkan da muke so babban abin da muke so kenan
mun gode Pastor Aminci masu sauraro anan zamu nade tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.